يا الله يا الله نهك الله نكين نرقى بروتك تهت هويبا كود مهاتم بيانك دا كود مهاتم بيانك دا
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar fyaɗe da tabuwaye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun dauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna mu fetur wuta. A yau shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi inda a makon da ya gabata aka kama wani dan shekaru 50 mai suna Yusuf Bako. Yana yi wa wata karamar yarinya ɗan shekaru 4 fyaɗe a wani masallaci da ke titin Aminu. Bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin bayan an yanke mashi hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan baya sabili da aikata fyaɗe. Ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Ahmed Muhammad wakil ya yi wa shirin domin iyali a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
A ranar Alhamis na watan 9 mun rishi distress call waya mutane sun zo ofishin yan sanda sun kawo korafin a kan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu. Sai yan sandanmu na taushe suka yi ƙoƙari suka garzaya zuwa wannan wajen. Daga wajen dai mutanen da suke ƙoƙarin suke dukan nasa sai suka watse. So can dai he was unconscious irin dai baya cikin hayyacinsa. To amma sai mun yi sanda sai muka garzaya muka kai shi asibitin nan Teaching Hospital na Bauchi. Asibitin ƙwararru kenan. Muka kai shi Teaching Hospital aka mishi medical treatment so muka kawo shi nan ofishin mu na CID. So daga can dai da ya dan farfaro muka fara bincike. Me ya faru shi ne gaggaya mana abin da ya faru. Ya yi wa wata yarinya mai shekara 4 fyaɗe a cikin masallaci. To dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattaunbe shi questions akan cewa ko yana da history na irin wannan problem din ko yana da wani dan mental problem sai yake ce mana ai ya taba irin wannan abu da kansa yace akan cewa ya taba irin wannan abu a shekara 2001 aka kai shi gurfanar shi gaban kotu ya zauna a gidan wakafi kamar watanni kamar 10 abu ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi kuma ya sake tafka wannan ta'asa a 2015 shi ma aka kai shi gidan wakafi ya yi shekara 3 to ya cika shekara 3 nan sai gwamnati ta zo tana so ta granting pardon ahuwa ma masu laifi so shi ma sai dai sunansa ya fada ciki aka mishi ahuwa to kuma dai ana nan sai ga shi ne ya sake wannan ta uku to amma wannan karan in Allah ya da ita kotu namu mun kammala binciken mu muka gurfana shi gaban kotu za mu tunatar da kotu kan cewa wannan mutumin yayi na daya yayi na biyu wannan na uku ko a ina yayi mutum yayi laifi na daya na biyu na uku ya kamata a sa mishi doka mai tsauri mai tsanani saboda ya zama na kamar lesson ma waɗansu darasi ma waɗansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu.
To ita kamar yarinyan fa tun da yake kun ga shi mutum ma an ce yana da shekaru ne ɗin ba yaro ba ne to ita yarinyan kun samu ganinta?
Yarinya ai minor ce ai an kai ta asibiti asibitin ƙwararru kuma mun je mun duba ta mun gani dai yanzu dai ta fara ta samu sauki dai amma dai lokacin da abu ya faru dai kam dan ta firgita.
Mutane sun masa duka mun ga hotonsa ma yana ta yawo a kafofin watsa labarai da na social media haka wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cutunsa ba da watakila ma da soja ce bayana.
Eto ni dai ina kira ga jama'a in irin abu haka ya faru su gane akan cewa a matsayinka na dan kasa kana da right din da zaka je ka garzaya duk inda ka ga ofishin yan sanda ka kai rahoto amma ba daidai bane mutane su dauki doka a hannunsu duk ba dai abin da yayi bai dace ba amma dai yana kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka dauki doka a hannunka, saboda wani lokaci ka iya dauka doka a hannunka sai daga baya kuma doka ta dawo kanka.
Ku ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a, kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ma kirkiro da doka na tsanani akan masu fyaɗe. Ta yaya za ku yi ku tabbatar da cewa wannan mutum tun da yake shi ya sababbe ne bai ma dauka ba kamar yana yi wani abu kamar ya zama to musu wani abin alfahari ne a gare shi? Ta yaya ku tabbatar da cewa dokan da gwamnati ta kafa akan masu yin fyaɗe da luwaɗi da zai dangar da irin wani abu an yi shi yadda ya kamata?
Ya to ka san wannan akwai abin da ake kira sensitization. Na farko wayar da kan mutane, na ita na farko tukuna ita gwamnati, bayan ma da gwamnati da mure za mu kokari mu ga mun wayar da mutane akan dokan da mata kafa. Yanzu akwai mutanen da zaka gansu ba su san mafi ne tukuna wani shi ba, in ka je ka yuka akwai wani su bai san mafi ne ne ba, yana ga kamar idan aka yi shaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai anguwa za a sasanta mutane da yawa, ai ba su san akan cewa ita fyaɗe laifi ce wanda kai wa ƙasa. Laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba, ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba, laifi ne tukunna kai wa ƙasa ne. Baka gani ko ita gwamnati ta sa aiki na fyaɗe ba a tunanin shi daga magistrate sai high court, ka fahimta? So case ne wanda ba wai kai wa baban yarinya laifi ba, ko ita yarinya laifi, kai wa ƙasa ma laifi ne. So tsakaninka da ƙasa ne. So wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ya ce maka shi baya son case zai janye bai ma tashi ba, kes ai ba naka bane, kes na ƙasa ne. So yanzu in muka gurfana shi gaban kotu, ai za mu ɗauka mu ba wa ita state government, ita za ta yi prosecuting ɗin shi. Ai akwai department da suke da alhakin prosecution, ai ana kira su department of public prosecution, to su suke da alhakin wannan.
To yanzu DSP, idan na fahimce ka wannan batu kamar na fyaɗe wanda yake yanzu abu ne za a ce ya zama to ruwan dare, irin wannan abubuwa kamar nawa ne za ka iya in kana da yawan ƙididdigarsa da ya faru a nan jihar Bauchi a cikin ma wannan shekara?
Ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum 59, bayan 59 sai kuma tsakanin June July sai muka sake samun mutum 22, muka manta ba na ya fara da su mutum 22. To ka duba wannan gudun wannan mamancin aka samu mutum 22, to ka gani akwai wani matsala, akwai wani damuwa a wani waje a lokaci ɗaya aka samu haka. So shi ne sa nake na yi maganan akan cewa gwamnati ita ma ya kamata ta yi sensitization, ta faɗakar da mutane akan wannan shi gravity na wannan fyaɗe ɗin, saboda kamar yadda na faɗa waɗansu mutane ba su san ma shi fyaɗe laifi ne kai wa ƙasa, ba tsakaninka da ubar yariya ba ne balle ka je ka roke shi ka ce mishi a ya lafiya maka ba.
Akwai wasu iyayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga ba ba sa so a bayyana wannan abu, domin saboda suna jin tsoro ko abin da ya shafi yarinya nan gaba rayuwanta ya kai ga ma ko ba ta samu aure ba. Kuma gashi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a su ne haka an yi wa ƙasa kenan. Ya ba irin wannan yanayi da ƙasa suke ciki, menene ya sa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan?
To ni na kira ga al'ummar mu na Bauchi su fahimta akan cewa idan abu haka ya faru stigmatization muna kiran shi ba san yaran fara da Hausa ba
wani kyama ne,
to duk shi yake kawo wannan. Sai kaga iyaye suna jin kunyar su fito da shi saboda kar mutane su kyama sai yarta kar sai ta zo aure a tarasa miji ko wani abu haka. To ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane, su fito su faɗa wurin ga sa doka mai ƙarfi a kansu, ana gurfanar da su gaban kotu, wani ma ai kisa ne ai wani kuma ɗaurin rai da rai ne, ka fahimta? So idan aka yi ma ɗaya biyu uku huɗu waɗansu suka gani wanda suke da niyyar irin wannan abubuwan za ka ga za su janye, ka gani? Tun aka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi normal. Wani tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata.
To za mu ci gaba da tuntuɓa rundunar 'yan sandan domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun. Kafin nan a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.